sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya dake birnin Kwanne. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi Sarfilu ba makalan labarai
to jami'an tsaro a Burtaniya sun ce yanzu haka ƴan sanda ba sa neman ƙarin mutanen da ake zargi da hannu a harin da aka yi na wukajiyar Juma'a a birnin London yau asabar masu zanga-zanga a Iraki sun kona tayoyi kan wasu gadoji guda uku dake kudancin birnin Nasiriyya duk da cewa wato sanarwar da Prime Minister kasar yana cewa zai ajiye mukaminsa haka kuma mai kamfanin sadarwa na sada zumunta na Twitter Jack Dorsey ya kammala rangadin da yake nahiya Afirka inda alƙawarin zai tare a nahiyar tsawon watanni 6
to kanan labarin kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa haɗin gwiwar dakarar Najeriya da na ƙasashen yankin tafkin Chadi sun sake samu wata gagarumar nasara a arewacin jihar Borno. Haka kuma mahukanta sun tabbatar da cewa an samu hawar kuɗin kayan masarufi amma hakan ba zai sa a bude iyakokin ƙasar yanzu ba. Sannan kuma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim Garba ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakken labaran duniya Jami'an tsaro a Burtaniya sun ce yanzu haka ƴan sanda ba sa neman ƙarin mutanen da ake zargi da hannu a harin da aka yi na wukajiyar Juma'a a birnin London wanda ya sanadiyar rayuka mutum biyu da raunata wasu uku. An kira ƴan sanda a London zuwa ɗakin taro na Fishmonger Hall dake kuriyar arewacin babbar gadar London. A wannan rahoto da kafar labaran BBC ta fitar na cewa mutumin da ake zargi da kai harin mai shekaru 28 Usman Khan an taba samun shi da aikata laifukan ta'addanci a shekarar 2012 a watan Disamba shekarar 2018 kuma akai masa sakin jeka yara halinka ya halarci taron da ake gudanarwa a cikin ginin inda ya farma mutane kafin daga bisani ya koma kan babbar gadar London inda aka kashe shi bayan da ya cakawa mutane masu yawa wuka ƴan sanda sun ce kan yana sanye da irin rigar bam ɗin da ƴan ƙuna bakin wake ke sakawa ta jabu lokacin da ya kai wannan hari fararen hula masu yawa ne suka afkawa kan suka kayar da shi tare da kwaci wukar hannunsa yau asabar masu zanga-zanga a Iraki sun kona tayoyi kan wasu gadoji uku dake kudancin birnin Nasiriyya duk kuwa da sanarwar da Prime Minister kasar yayi na cewa zai sauka daga mukaminsa Abdul Mahdi ya faɗi jiya Juma'a cewa zai mika takardar murabus ɗinsa ga 'yan majalisar ƙasar biyo bayan mummunar zanga-zanga da ta kwashe makonni ana yi. Mutanen da alhakin kashe-kashen da aka yi ke kansu dole ne su fuskanci shari'a a cewar wata sanarwa da ƙaramin ofishin kare haƙƙin bil'adama ya fitar yau Asabar. Sanarwar da Abdul Mahdi ya yi jiya Juma'a na zuwa bayan da jagoran Shi'a Iraki ya yi kira da a canza shugabancin kasar an kashe aƙalla mutum 400 haka kuma wasu ɗaruruwa sun jikkata tun lokacin da aka fara zanga-zangar ƙirjinin gwamnati a ranar 1 ga watan Oktoba. Matakin da Prime Minister ke niyyar ɗauka ko ya ɗauka ya sa masu zanga-zangar sun yi matuƙar murna a dandalin Tahrir Square a birnin Baghdadza sai dai masu zanga-zangar sun ce za su ci gaba da zaman dirshan a dandalin. Majalisar Dokokin Iraki ta shirya ta gudanar da wata zaman gaggawa gobe Lahadi domin tattauna wannan batu. Mai kamfanin sadarwar sada zumunta Twitter Jack Dorsey ya kammala rangadin da ya kai nahiyar Afirka inda ya alƙawarin zai tare a nahiyar tsawon watanni 6 a cikin sabuwar shekara mai zuwa. Dorsey ya fitar da wani saƙon Twitter a wannan mako yana mai cewa Afirka za ta jara ga duniya nan gaba. Yace bai san ainihin inda zai zauna ba a yanzu, amma dai zai kwashe watanni 3 zuwa 6 a shekarar 2020. Shugaban babban kamfanin sada zumunta bai yi wani ƙarin bayani akan abin da yake shirin yi a nahiyar ba. Haka ma kamfanin na Twitter da ke birnin San Francisco bai yi wani ƙarin haske akan Aniyat Dosi ba. A kwanan nan ne Dosi ya kawo ƙarshen ziyarar da ya kai wa 'yan kasuwa ƙasashen Habasha da Ghana da Najeriya da kuma Afirka ta Kudu. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. An kawo ƙarshen aikin neman ceto, wato aikin nema da ceton mutanen da girgizar ƙasa ta afkawa Albania, a cewar Prime Minister Edi Rama a yau Asabar. 'Yan ƙasar Albania dai sun fara wannan makon cikin wasu muhimman al'amura a daidai lokacin da suke shirye-shiryen bikin ranar samun 'yancin kai, suka kuma kammala makon cikin yanayi marar daɗi ta hanyar binne masoyansu da suka rasa rayukan sanadiyar mummunar girgizar ƙasa da ba a ga irinta ba tsawon shekaru masu yawa. Mutum 50 sun mutu, ciki har da ƙananan yara 7 masu shekaru 2 zuwa 8, haka kuma mutum 900 sun raunata. Yanzu haka mutum 5,200 ba su da mahallin da za su zauna, kuma gidaje 1,200 sun ruguje sanadiyar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 da ta fara ranar Talata. Haka kuma al'ummomin ƙasar sun samu ƙarin wasu ƙananan girgizar ƙasar, ciki har da wata da aka auna mai ƙarfin maki 5. Wani masanin harkokin girgizar ƙasa, wato Rasif Korti, ya faɗa wa Murya Amurka cewa kodayake akwai yiwuwar samun ƙarin ƙananan girgizar ƙasa, amma dai ƙarfinsu zai ci gaba da raguwa. Daga ƙarshe, jami'an sun turi kan iyaka a San Diego a nan Amurka sun ce sun ceto mutane 20 daga ambaliyar ruwa a cikin wasu bututu a ranar Alhamis. Jami'an kosun da na tsaron kan iyaka sun sanar a jiya Juma'a cewa masu sintiri a kan iyakar sun gano wasu mutane 3 da yammacin Alhamis da suke kokarin su shigo Amurka ta barauniyar hanya a kusa da wani bututun jar ruwa mai tsawon kilomita 3 da ke yammacin San Diego, inda iyakar shiga kasar take. A wata sanarwa da jami'an kotun suka fitar, mutum 3 sun faɗa jami'an cewa akwai mutanen da suka makale cikin bututun ruwan, ga kuma ruwa na ƙaruwa sanadiyar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ake yi. Bayan wani ɗan bincike, jami'an yankin masu taimakawa kostum sun ce an samu mutum 17, an kuma kai mutane 7 cikinsu zuwa wani asibiti da ke kusa domin duba lafiyarsu.
Safiyu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Hotannin mu na yau, inda haɗin gwiwar dakarun Najeriya da na ƙasashen yankin tafkin Chadi suka sake samu wata gagarumar nasara a jihar Borno. Ga wakilin mu Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Dakarun sashi na 3 na rundunar Operation Lafiya Dole da kuma sashi na 2 na rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadi sun samu galabar ne a wani gumurzo mai zafi a tsibirin Duguru da ke arewacin jihar Borno. Jami'in sadarwa na aikace-aikacen rundunar sojojin Najeriya, Kanar Aminu Iliyasu, ya ce a yunkurinsu na isa ƙauyukan Injirwa da kuma Duguru, dakarun Najeriya sun yi karo da wasu 'yan bindigar Boko Haram da suka fuskance su gaba da gaba. Bayan dai dakarun sun cimma ƙauyukan guda 2, kazalika sun kuma ragargaza 'yan bindigar Boko Haram ɗin, waɗanda ke tinkayar sojojin a cikin wasu motoci guda 4 ɗauke da manyan bindigogi. Kanar Aminu Iliyasu ya ce a dai wannan fafatawa da mayakan saman Najeriya suka sa hannu, take sojojin sun halaka 'yan Boko Haram 13 tare da ƙwato motoci 4 masu ɗauke da manyan bindigogin kai farmaki, da ma ƙarin bindigogi 3 masu harbo jiragen sama, da kuma bindigogin AK-47 guda 12 da harsasai na musamman guda 270. A cewar wani masanin tsaro, Major Shaibu Bashir Galma mai ritaya, wannan hoɓɓasa na sojin Najeriya alamu ne na kawo ƙarshen mayakan na Boko Haram.
Babban nasara ce kuma yana faranta mana rai mu irin mu wanda yake kwanakin baya koyin shekaru da suka wuce mutane suka ga kaman waɗannan gwaraza namu na kaman ba su taɓa ka komi. To ku dama mun faɗi muka ce a yi haƙuri idan abin ya zo ƙarshe dama haka da a dinga samun wannan sa'a. Sojojin Najeriya sun taka rawan gani kuma muna muna da wannan.
Yanzu idan muka duba wannan nasarar da suke samu a baya-bayan nan, kana ganin cewar shi yaƙi ɗan zamba ne ba sai ba kela ko suma yin ta'addan sun yi likimo ne sauran su ba da mamaki, amma kai kana da ƙwarin gwiwar cewar za a iya cin musu cikin lokaci ƙanƙani har kawo ƙarshen wannan masifa.
Ai, akwai abin da muke, akwai one of the principles to what daga cikin shika-shikan yaƙi shi ne sustenance of speed and momentum. So sun sojojin Najeriya ko askaran Najeriya ai ba za su zauna haka nan kurun bane su ma idan wannan suna abuna ai su ba za su zauna ba su ba sun gane sun san da irin wannan za su so ci sai za su yi ramuwa. To wannan ramuwan akwai yanda ake shiryawa sai a daki ne ta abin ba zai yi haka ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina. Kamar yadda kuka ji, mahukunta sun tabbatar da cewa an samu hauhawar kudin kayan masarufi, amma hakan ba zai sa a sake bude iyakokin kasar a yanzu ba. Wasu 'yan kasa sun bayyana ra'ayoyinsu a game da wannan mataki. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta aika mana da rahoton akan haka.
Hukumar ƙididdiga ta Najeriya, wato National Bureau of Statistics a Turanci, ta ce an samu hauhawar farashin kayayyaki da ya kai kashi 11.6% sakamakon rufe iyakokin ƙasar tun daga watan Agustan bana. Duk da haka, ci gaba da rufe iyakokin ya samu goyon bayan manyan 'yan siyasa irin su Sanata Abdullahi Adamu da ke ganin an samu sauki a fannin tsaro.
In ta wace wallahi tallahi ko shufe har ina masha Allah in dai na zabi ko kuma na ce a to a bar shi rufe sai in namu tattalin arzikin ya gyaru ko mun samu rayuwa na ma'aikatanmu wanda zai inganta kishin kasan nan yanzu abin da ake yi na cin amanan kasa a iyakokin kasanmu da makotanmu an daina yin su to ganin wance to shikenan ai bude boda amma bai ki fara bude boda ba alheri bane a gare mu alheri bude bodan ya fi karfi wa makotanmu ya fi samuwa ga makotanmu ya fi wanzuwa ga makotanmu babu da wani riba da barin mu da bude iyaka ɗan kasar na masu ayi su masu masana'a fasa gauri su samu abin yi ya ta kenan ko ba kasar da su ce data ki shirya tafiyan tattalin arzikin kasanta don inganta rayuwar masu rayuwa da sana'a fasa gauri ba kasar da kasar da mai data yi wannan.
Haka zalika ga injiniya Dr. Kailani Muhammad na kungiyar Akasa a tsare ya ba da goyon bayan rufe iyakokin ne inda ya yi bayani yana cewa
don mu 'yan Najeriya baka isa ka taka Nijar ba dole sai ka bi dokokinsu to kuma wannan boda yanzu a ci gaba da rufe bodan nan don na ji ana maganar January ya kawo sauki maganar kashe-kashe wanda ake arewa kowa yana shigowa ta inda ya ga dama ta boda land border din nan ya ragu sosai sannan shinkafinmu na gida sinadarin da yake ciki ya fi kyau kuma ya fi bada lafiya a ciki saboda haka na kira ga shi shugaban kasa abubuwan da zai sa GDP na Najeriya ta dinga tashi shine wannan noman gadangadan da kuma ma'adananmu da suke kasa a ce an fito da su don yaranmu su samu aiki.
Amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Bashir Baba, wannan mataki na ci gaba da rufe iyakoki yana buƙatar nazari mai zurfi daga wurin mahukuntan ƙasa.
Abu guda ne ni ya sha min kai da shi. Gwamnati ta ɗauki wannan mataki na rufe kan iyakoki a komai ba zai shigo ba, komai ba zai fita ba. Ciki ku har da kayan abinci. To abin takaici shine an ɗauki wannan mataki a daidai lokacin da rashin tsaro ya addabi ƙasa ta yadda har manoma ba su iya zuwa gonakinsu su yi noma. To kin ga a irin wannan yanayi idan har gwamnati ta hana komai shigowa ciki har da kayan abinci to idan ba a yi sannu ba yunwa za ta nakasa ɗan Najeriya. Sai dai lokaci kuma zai tabbatar mana da me kenan.
Amma matakin ci gaba da rufe iyakokin bai yi tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani daɗi ba inda ya dasa ayar tambaya.
in ma su mobilin ake ina jami'an kwastam din suke ne ce nake a gaban su ake in ma kwastam mobilin din ne ko ku a yanzu dai nan mutane waye za su shike musu je su yi kanki da gorin gida su nuna shugaban kasa cewa su ma'aikata ne suna kokarin su kare yancin shi saboda haka ba za a binne ba wannan ba abu ne wanda zai za a karba ba kuma abin da za a yadda bane ko kadan domin ba zai yiwu a hana mutane neman abincin su a hana a ce shikenan dan saboda kawai wayansu suna giyar mulki su zo su ce ai ba za a yi ba in akwai wani abu da ake yi na smoga ai shugaban kasa kamata yayi tuhumi jami'an kastam da yaya abun yake faruwa
jami'an gwamnati irin su ministan kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed na ganin rufe iyakokin na yaki da fasakauri ne da hana shigowa da mugayen makamai ta bayan fage Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To a gaida Madina Dauda yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin wasu masu sauraron mu da suka hada da Sani Dankani da Balarano masu son jin tarihin sarkin Kano na farko. To idan masu tambayar na saurare ga wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da kashi na biyun kuma na ƙarshe na amsoshin ku da ya samo daga masanin tarihin masarautu Malam Ibrahim Ado Kurawa wanda Mahmud ya ci gaba da tambayar sa kamar haka
wai bayan hallar Kano da kekira masarautar Kano da shi Bagauda yayi akwai wani aiki da za a ce tsawon mulkin sa na shekara 60 din nan ko 60 ba kadan za a iya cewa yayi shi musali
yi to ai hada kan mutane ai ba karamin aiki bane ka hada kan mutane daban-daban kamar da su kasa guda shine abin da Bagauda yayi har muka zo zuwa yanzu Kano dai ce ba ta bara ba ta ba to kaga yau nan ba karamin aiki bane hada kan al'umma duk rayuwar mutane abin da ake so ai hadin kai abinda Bagauda yake nan abinda Shehu Usman Danhudi yake nan abinda Rumfa yake nan abinda muke ciki yanzu kenan
ko da yake ana cewa shi Bagauda din nan ko sunansa Dauda ne ina alakar sa da magabata wanda suka kafa waɗannan ƙauyuka misali waɗanda tarihi ya nuna kaman irin su tsumburbura da dangogin su
to alal hakika akwai sabani da yawa wasu ce Bagauda musulmi ne wasu ce ba musulmi bane amma mu dai abin da muka dauka shi musulmi ne tunda kaga sunansa Dauda kuma idan ka karanta kamar ita Kano Chronicles zaka ji an ce ƴaƴansa din nan suna ta rigima da arna wato maguzawa wanda ba sa sallah to kaga anan duk da yake dai addinin musulunci bai zama addinin daula ba sai daga kansarin Kano yaji kuma wurin shekara 400 kenan tsakanin sa da Bagauda to amma duk da yake bai zama ba tana iya yi wasu annan sarakunan suna yin addinin ne kawai tsakanin su a gida sauran abubuwan da suke a gari kuma ya zama ba addinin ake ba sai lokacin yaji da wangarawa suka zo ya rigina masallacin juma'a yawa duk abubuwa dai na addini ya tabbatar da shi ya ce shi ne addinin daular Kano to kaga anan ai su kuma sauran mutanen sun ci gaba da abubuwansu amma almuhim su dai wannan zuri'a ta Bagauda mu zai fi mana kyau mu ce musulmi ne su tun daga irin sunayensu na musulunci amma idan muka ce ba musulmi bane kaga mun shiga wani abun daban
wai me tarihi ya nuna dangane da watakila ko wani abu na kalubale da za a iya cewa tikili ya fuskanta tunda kamar yadda kai magana batu na haɗin kan jama'a ba karamin al'amari bane dole yana tattare da wani kalubale nasa akwai abin da ya nuna cewa misali ya fuskanci wani kalubale wajen lokacin da yake kokarin ya kafa sarauta na farko
a dole ai gashi kai ma ka faɗa tunda idan ka duba ai wannan kasar ba kamar yadda muke fa yanzu bane mutane ne ba su da yawa kasa ce da dabbo namun daji da waye da sauransu da sarkakiya
da dazuzzuka
yauwa kuma mutane suna rayuwa wanda zai gata nan a wahale kawai dai dan abin da suka noma za su yi amfani da shi, to kaga ai ba za ka iya hadawa da irin wannan zamani namu ba. Amma abin da yake da muhimmanci ya kafa hukuma cewa ga wani tsari na mulki wanda yake ya bambanta da kasashen da ba su da tsari irin na hukuma, wato abin da ake cewa state, at least akalla shi yayi wannan kuma kafa wannan abin da babu ka zo ka yi shi zuri'ar su suka yi ta mulki a cewa na dan wani tunda haka yake dai a zane har izuwa wannan tsawon shekaru. Ai kaga akwai kalubale,
za a iya cewa akwai
shi dai abin da muke faɗa hasashe ne, za a ce sun yi kaza sun yi kaza, wanda yake na masu ilimi mai zurfi za su iya zama su fitar da irin wannan abubuwan da suka yi. Abin da mai muhimmanci shine haɗin kan jama'a.
A lokacin sa akwai watakila tsari irin na watakila sha'anin itin da hukuma an samar da hukuma, an aka ce an samar da hukuma kuwa akwai zance na hukunci, za ka kawo zancen yayi da watakila salon shari'a ko kuma tabbatar da hukunci akan wanda aka tarar da cewa ko yayi ba daidai ba.
Kwarai da gaske, ai idan ka duba tarihin dan adam tun da ya fara zuwa a rayuwarsa, ai yana da wa'annan abubuwa sharadai. Indai mutane za su zauna a tsakaninsu, dole kowa ya salwantar da wani haƙƙinsa saboda amfanin jama'a. Shine abin da ake nufi a saka shugaba. Ka yarda cewa akwai wani abunka da shi zai nemo maka, kai kuma za ka hakura da wani abun, da wani ikon da kake da shi, sannan kuma dole ka karfafe shi da wani abun. Kaga shine haraji. To duk wannan abubuwan suna faruwa ne a inda aka ce za a iya kafa hukuma. A bambancin mutanen da suke da hukuma, su masu hukuma suna da wasu ka'idoji da za a keɓe, kuma sun haɗa mutane daban-daban, ba wani duk ƴan uwa ba. Ka gane, mutane suka zo suka haɗu, kai da kakanka da wannan wannan can da wancan, ka gane, kowane iyali daban-daban su zo su haɗu wanda yake ba ƴan uwa ba ne. To shine za a ce an kafa hukuma, an kafa daula, an kafa ƙasa, state, sabanin irin ƙasashen Afirka ƙabilu da ba su da wannan, wanda tsakaninsu za su zauna wani ɗan uwan wani ne kawai, babu wani tsari, wanda tura suke ce musu stateless, abinda Max Weber ya yi cewa ga abinda. To in aka kafa hukuma, kaga dole akwai wanda za su yi mutane gadin rayuwarsu, ko wanda za su yi yaƙi, ka gane, da wanda za su tabbatar da wani abu in an yi shi ba daidai ba. To duk wannan shi ne abin da ake kira state, ko kwadaya take, ko ba ta kai irin ta Najeriya da muke ciki ba, ko Ingila. Wannan abun Chinese sun fara shi shekara 500 kafin Annabi Isa, su suka fara yi. To kuma duk ɗan adam wanda yake fitira ce ta mutum, tunda Allah ya halicce shi ya sa masa wa'annan abubuwan, cewa in ya kai wani matsayi zai iya yin wannan, kai ka zo na zo, to ya za mu zauna. Kaga sai an fitar da tsari
daga lokacin da Bagauda ya kirkiri sarautar Kano zuwa yanzu da muka yi lissafi da kai, yanzu ana magana shekara 1000 da wajen shekara 20 akai. Sarakuna nawa Kano ta yi?
Ina jin 54 ne har izuwa wannan sarkin namu na yanzu.
shi ya shekara kusan 60 kace yana sarautar Kano 50 da doriya akwai wanda ya fi shi ko kuma ya kai shekaru a sarautar Kano
akwai suna da yawa an sassamu daban-daban kuma ka kona mu sirrin Kano Alhaji Aduba ya rai kaga shekara 50 yana mulki to an sassamu sarakuna daban-daban da suka yi mulki a Kano amma dai daga lokacin da shi Bagodai ƴaƴansa suka karba ga sanan dai sun yi mulki kuma sun dade bayan shi Bagoda ya rasu dansa Warisi shi yayi sarauta kuma shekarar Warisi 32 shi Bagoda shekarar sa 64 yana sarauta a Kano kamar yanda wasu marubutan suka bayar to kaga an sassame su da yawa wannan sarakuna kowanne da shekarun da yana mulki amma dai sarakunan nan 54 ne ina zato har zuwa kan sarki na yanzu
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin wasu ansoshin tambayoyin yanzu a madadin wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda an samu na tambayoyin Malam Ibrahim Ado Kurawa da wanda ya hada mana sautin Salaban Abu da injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalma Shi Garba ke cewa a huta lafiya
da yanzu mutanen mu in an yi wani abu kadan za a je a fada marugaji a ita kace su a banza ko kuma a sai kace kace kuma ya tashi tsakanin mu da musu
to an samu zalunci ko ganawa sai mu zo musu ido
ba zai yi ba
idan muka fito zanga zanga ba mu jin dadi fa da ake mu ne
masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a ugun Najeriya Niger kamar da Chadi Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya, sata dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Niger, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai.
Madalla kafin mu kammala shirin ga Sarfiru ya dawo da labarai amma da kai ce
To a takaice Hadiza jami'an tsaro a Burtaniya sun ce yanzu haka ƴan sanda ba sa neman ƙarin mutanen da ake zargi da hannu a harin da aka kai da wuka jiya Juma'a a birnin London wanda ya sanadin rayukan mutum biyu da raunata wasu uku An kira ƴan sanda a London zuwa ɗakin taro na Fishmonger Hall dake kuriya arewacin babbar gadar London Yau Asabar masu zanga-zanga a Iraki sun kona tayoyi kan wasu gadoji uku dake kudancin birnin Nasiriyya duk da cewa wato daga sanarwar da Firaministan kasar yana cewa zai sauka daga mukaminsa Abdul Mahdi ya faɗi jiya Juma'a cewa zai mika takardar murabus ɗinsa ga ƴan majalisun kasar biyu bayan mummunan zanga-zangar da ta kwashe makonni ana yi mutanen da alhakin kashe-kashen da aka yi kansu dole ne su fuskanci shari'a a cewa wata sanarwa da karamin ofishin kare haƙƙin bil'adama ya fitar a yau nan Asabar mai kamfanin sadarwar sada zumunta na Twitter Jack Dorsey ya kammala rangadi da ya kai a nahiyar Africa inda ya alƙawarin zai tare a nahiyar tsawon watanni 6 cikin sabo shekara Dorsey ya fitar da wannan sakon a Twitter a wannan makon yana mai cewa Africa za ta ja ragamar duniya nan gaba ya ce bai san ainihin inda zai zauna ba a yanzu amma dai zai kwashe watanni 3 zuwa 6 a shekarar 2020
Thomas sauraro da haka ne kuma muka kawo muku ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Nigeria Niger Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana inda zamu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Hailu Haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan namu na yau Voitex wanda aka fi sani da zanga-zanga ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah a shirin mu na dare
Afrique avec la meilleure musique et des